Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta Facebook Live yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safina Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Talata 27 ga watan Disambar shekarar 2016, zamu magana ne game da harkar ilimi kamar yadda aka saba duk ranar Talata. Inda a wannan makon zamu sake waiwara ina aka kwana game da sa'in sir da ke tsakanin malaman makarantar Niger da gwamnatin kasar da aka ce sun samu matsaya yanzu.
Shin Malam Sani, a matsayinka na ministan ilimin tsakiya na Niger, me zaka ce game da cewa ilimi a Niger kyauta ne amma kuma har wa yau Niger ina matakin koma ba ilimi a duniya?
Kasar yanzu ta ke yawa saboda wannan alkawari ne shugaban kasa ya ce daga yaro daga shekarar farin har zuwa shekara 16 za a bashi ilimin kyauta nan kadai. Kuma bisa wannan ne ake kasan abun ba karamin aiki bane.
To amma me wakilinmu Yusuf Abdullahi ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe.
Wa'annan mushannin lakwal da kuma shugabannin su wanda ake dibin su da basu da sai a kire su kai cike hukumarka, akwai wani yana cikin aiki mu mai da cike muka babu shi, sai a ba mutun dama hujjar ya kawo kakin aka hoto saboda hidon wannan takarda to rasiri saboda akwai wani yana da shekara 10 kawai da isu ya hoto shekara 15 yana da aiki yana nema a doke shi ba doke shi ba yana aiki shi tsakani da Allah yau a waye gari a ce a kai babu ka ko albashin da kake doka na ƙarya ne.
Kuma za mu karamto amsoshin ku game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter.
Idan ba a manta ba, mun tambaye ku a shafin namu na Facebook da Twitter cewa wata rawa ya kamata malamai da gwamnatin Jamhuriyar Niger su taka don ganin nasarar ilimi a Niger a kasar gaba ɗaya kenan.
Sakon farko daga Nura Sani, Rejoice Radiologist, yace salam yau da gobe, kamata yayi gwamnati ta dinga biyan malaman makarantu albashin su cikin lokaci, sannan kuma su iyaye su rika tilastawa ƴaƴansu zuwa makaranta tare da sa ido don ganin sun yi karatu ingantacce. Sai Sadi Energy Tandar Potoskum yace yau da gobe babban matsalar da ke kawo na ƙasa a harkar ilimi a Jamhuriyar Niger, na farko rashin biyan malamai albashi akan kari, na biyu rashin inganci wajen karatun, na uku rashin mai da hankali ga harkar ilimi daga gwamnatin ƙasar. Sai Ibrahim Rabila Tsafi yace salamu yau da gobe, a tawa shawarar hada kungiya mai suna Parent Teacher Association, wato kungiyar malamai da dalibai su yi aiki tare sai gwamnati ta shigo, tabbas ilimi zai bunƙasa kuma zai bada mamaki, ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Abdulsalam Mai Walda Dambam yace yau da gobe, hakika idan ana maganar ilimi abu ne mai muhimmanci, matakin da gwamnatin Niger ya kamata ta dauka shine ta dauki horarrun malamai sannan ta rika biyan sakokin su ba tare da sai sun fito sun yi zanga-zanga ba, sannan su kuma iyayen yara su yi iyaka kokarin su don ganin sun tura yaran su makarantu. Yau da gobe shirin matasa a tashi lafiya.
Sai Sada Sa'idu Daura yace yau da gobe, tabbas ya hada hannu tsakanin iyaye da gwamnati kafin za a kai ga cimma nasarar inganta ilimi a kasar. Bangaren gwamnati ta samar da duk abin da ya dace, musamman biyan malamai haƙƙinsu da samar musu kayan aiki, su kuma iyaye su rika bibiyar karatun ƴaƴansu da ba malamai haɗin kai a koda yaushe, taka ne zai kai ga cimma nasarar samar da ilimi mai tsafta a Niger.
Sai Al-Abdullahi Doran Baga yace yau da gobe, idan gwamnati ta gina dakunan karatu da ba da kayan aiki yadda ya kamata, su kuma mutane suka sa kishin karatu a ransu wajen tura ƴaƴansu makaranta, to tabbas ilimi zai inganta a ƙasar Jamhuriyar Niger.
Sai Ibrahim Modu Ozil Bulayenki, Allah ya sa na faɗi sunan shi daidai, yace to anan kam sai an samu haɗin kai mai ƙarfi tsakanin gwamnati da talakawa, a kuma nazarin yadda za a yi shirin, sai kuwa gwamnati ta janyo su a jikinta, idan ba haka ba aka yi to a gaskiya tsarin ba zai yi ba. Fatanmu dai Allah ya sa a samu nasara, amin.
Sai Shehu Adamu Rijau yace hakika sai gwamnatin Niger din ta nuna da gaske take yi ta hanyar biyan malamai haƙoƙinsu a cikin lokaci kuma sannan a dauki ƙwararrun malamai su kuma jama'ar gari sai su bada haɗin kai ta hanyar tura yaran su makaranta domin dai ilimi fa shine gishirin zaman duniya kuma tsani ne da ake takawa domin kaiwa wani matsayi a rayuwa.
Sai Aliyu Ishaka Jalam yace a gaskiya yau da gobe abinda ya kamata gwamnati da mutane su yi domin inganta harkar ilimi shine ya zama wajibi su rika zama a teburi da gwamnati da masu ruwa da tsaki domin tattauna matsalolin da suka dabaibaye fannin ilimi a ƙasa baki daya.
Sai Nasiba Rulwani Ibrahim London Uba tace ya kamata gwamnatin jamhuriyar Niger ta tallafa wa ƴan makaranta musamman ƴaƴan talakawa su kuma iyayensu dinga umartar yaran da zuwa makaranta a lokaci kuma su dinga tambayar su abin da ake koya musu a makaranta haka zalika iyaye su dinga tallafa wa gwamnati da sa ido akan kayan amfanin karatu kamar sa ido akan makarantu da dai sauransu.
Sai Zainab Musa mai addu'a tace salamu yau da gobe hakika inganta ilimi a jamhuriyar Niger abin dubawa ne matuka ya kamata gwamnati da al'umma su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin inganta ilimi ta hanyar samun ƙwararrun malamai hazikai waɗanda za su ba da ilimi mai inganci da nagarta kuma gwamnati ta rika biyan su albashi akan lokaci wannan shine zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen tsayawa tsayin daka domin su ga sun ba al'umma ingantaccen ilimi saboda shi dai ilimi shine gishirin zaman duniya ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Haruna Filin Gagardi Maraki Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace a daina yi ma juna kallon hadarin kaji tsakanin gwamnati da malamai a rika ba su albashin su kan kari su kuma malamai su cika aikin su na ba yara ingantaccen ilimi.
Sai Mujita Fatar Nai da ke Fatuskum yace yau da gobe ikon Allah ni dai dan Niger ne da ke zaune a Fatuskum to amma ina da ɗa wanda ke makaranta a can kuma a gaskiya ana fuskantar matsaloli sosai a harkar ilimin ƙasar ya kamata gwamnati ta yi gyara.
Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter @MusaKekeRimi yace yau da gobe hakika idan har sun dau mataki a tsakaninsu na cimma matsaya lalle za a samu ci gaba a ƙasar ta Niger.
Sai daga ƙarshe @MS Garin Rijiya ya ce idan gwamnati ta cire son kai tare da sa mutane masu ƙwarewa ta ɓangaren koyarwa a hukumomin ilimin ƙasar to tabbas za a samu nasara. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Yanzu bari mu ji tattaunawar Usman da tattaunawar Usman yayi da ministan ilimin tsakiya na jamhuriyar Niger game da matsayar da aka cimma game da yajin aikin malamai da Niger ke yawan fama da shi.
To assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Alhaji Sani Abdurrahman ministan ilimi na tsakiya.
Barka da warhaka.
Barka kare wallahi barka.
Yawa. To dama akwai shirin da muka yi kwanakin baya ko in ce makonnin da suka gabata akan yadda ake ta samun cece kuce tsakanin ilimi a Niger maganan malaman makaranta maganan gwamnati a yajin aiki nan da can. Shin wace matsaya ake dan mun ji labarin cewa an daidaita wace irin daidaitawa akai?
To alhamdulillahi abinda ya kawo duka wannan cece kuce duka an zamna a bangaren gwamnati da bangaren abinda muke kira sindika nan duka an daidaita an rattaba hannu bisa yarjejeniya. Yanzu abinda ya rage kurum daga nan an ba fara duka wanda aka ɗauka. Mun ɗauki alƙawalin daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan za mu bi da hanyoyin da ya kamata a bi su duka abin da ya shahi haƙƙinsu dama kun san duka maganar da ta fi ci. Don Allah da komi ya ta yi daidai. Yanzu muna cikin kwanje na Kirismasi suna cikin hutu. Muna diban kayan hutun ne ya ƙare nan sauran duka abin da aka yarda da aka yi an tabbatar da ita kuma na kwanta ci gaba yadda aka santa da ta yi daidai.
To dama mun san cewa a Niger ilimi maganan matakin firamare da har zuwa sakandare kyauta ne kuma dole a yi shi. Amma kuma duk da haka zaka ga ana cewa Niger tana cikin koma baya a maganan ilimi da sauransu. Akwai wani abu da zaka iya cewa akan wannan?
To ka san yanda ke yawa. Saboda wannan alƙawari ne na shugaban ƙasa ya ce daga yaro daga shekarar farin har zuwa shekara 16 za a ba shi ilimi kyauta nan kasai. Kuma bisa wannan ne ake ka san abun ba karamin aiki bane saboda ana samun duk shekara wajen yaro 1600 waɗanda ke ya kamata ta yi nakwal ta yi makaranta. To ana yin duka ƙoƙarin da gwamnati ya kamata ana yi don wannan komai yawan shi ana ta zuba man da ya aka yi muna tsammanin da ya komai yawan shi ya jimin ya ƙare jimin.
Haka
to shi shine wani bi da an samu wani dan latti kadan buso na abu sai sai kaga ko ina an ta da zanga zanga gabas da mu kusun da arewa to duka wannan kamar rishin fahimta juna ne saboda wasu kasashen da ke gewe da mu yanzu duka ilimi ma ya koma cikin cike yan jarri fuja duka yan wadanda ake cewa masu zaman kansu suke amma amma muna alƙawari ne shugaban kasa kuma wannan alƙawarin in Allah yarda gwamnati na basa shi za mu ci gaba da bada ilimi kyauta cikin kasar nan
to amma kamar misali zaka ga akwai maganan ilimin mata wanda yawanci zaka ga an ce yawanci yara mata ba su cika samun ilimi kamar maza ba yanda ya kamata ana kai su sai kaga yawanci da kyar suke gama aji shidan primary school akwai wani abu da gwamnati take akan wannan misali idan jawo hankalin mutane
so sai ma ko na daya muna so matso secondary muna so matsotar da talaka saboda abin da yasa mutane ba su yan su mata su ta yi nesa wurin yin secondary yan suna kusa da uwayensu mata sa'annan suna iya zama na makaranta su yi karatu kuma na biyu akwai tallahi da ake ba mata musamman yan gajiyayyu sai ana ba su tallahin wani kudin abinci da wani yan sayayyen kayi kansu na abin ga na mata saboda kar su shiga wata hanya to duk waɗannan tallahin da ake da kuma shi ne yasa yau muna ganin hasken abin kowace shekara yau mata na karuwa kamar ka dauki jahar Yamai mun gani akwai inda mata ma sun buɗe su yi jayi maza cikin ajin secondary kenan abin yana ci gaba sannu kuma ana ci gaba da wannan tallahi ko ina ana kula da lafiyarsu ana muna zuwa muna zagaya kuma muna aika mutane suna rarraba waɗannan kuɗaɗe na tallahi ga ƴan mata don su tsayi karatu.
Amma yanzu misali kamar waɗanda aka ce su yi karatu tunda an ce gwamnati gashi ta bada shi kyauta kuma an ce dole ka je ka yi idan iyaye ba su sa yara ba kuka ji cewa an ce ai ga wasu gida ba sa kai yaransu makaranta akwai matakin da gwamnati ke ɗauka don ganin cewa lallai wannan yaran ba a cuce su ba?
A'a, ko ina muna galgadi ne ake. Asan galgadi ne ake ana galgadi kuma yaran su kansu yanzu suna ganin abu kansu. Yan waɗanda suka tashi tare na tayya makaranta to su da kansu inda kai galgadi da ake ma uwaye su da kansu suna matsa uwayensu don su tafi kamar sauran abu kansu. Kenan yau makaranta mu da muka gani dai cikin Niger ba kamar da bane. Da sa'an nan sai an zo ana matsa mutane ma su aika yaran su. Amma yanzu wayansu da kansu sun gane amfanin karatu su da kansu ke jan ɗin su kai su ko ina ko birni ko ƙauye suna buƙatar sosai gwamnati ya musu makarantu daga na primary na secondary da ɗin su karatu ba kamar da bane alhamdulillah
to madallah daga ƙarshe tambayar da zan maka mutane da yawa suna zargin cewa musamman a cikin Niger da muka tattauna da jama'a daban-daban zaka ga wasu suna cewa ai gwamnati ta sa karatu kyauta ko primary ko secondary da makamantansu amma kuma gwamnati fa bata bada kuɗin da ya kamata ta bada domin ɗaukar wannan nauyin karatun kyautar kamar kawai suna ne na siyasa me zaka ce
kamar wani kuɗi ne bata bada ai ta ce za ta yin karatu kyauta ba ta ce za ta bada kuɗi ba karatu kyauta a kirkiro makarantu ƙanana na primary secondary su ne ya kamata ga hanyar gwamnati kamar waɗanda suke gauga waɗanda kamar su sun matsa ne da gauga da gauga na ce ma nan ƙasar yanzu mutane su da kansu akwai inda su da kansu suke ta kirkiro musu secondary za su yin aji ko guda biyu za su ɗauka nauyin tar za su ɗauka abin ga dan dai a yi maza a yi kuma gwamnati sai ta bi daga baya ta gina waɗannan aji ɗin da gina duka kalar soji ta gina birrika abin dai mutane suna sa abin kuma gwamnati na yi amma na ce ma shekara kamar misali wajen yaro 600,000 suke jira a yi musu wannan aiki
a shekara
to duk shekara to ana yi gwamnati na yin kokarinta kuma mutanen kasashen waje suna tallafa mu gwamnati suna kama fanni alhamdulillah su ma muna yi musu godiya sosai su ta ababuwan nan da aka ce ma wanda ya kunshi ilimi suna kama mu gwamnati na yin yakin kokarinta amma a ce gwamnati ta ki bada kuɗi ga albashi ne na ma'aikata tana biya to kuma har kayyuka ake bada nan ana bada kayi abin rubutu kyauta duk shekara sai an bada kyauta a bada malamin makaranta kyauta, a bada abin rubutu kyauta, kai har wannan abin da ake shawara ga inda ake rubutu wannan baka abin ga gwamnati tana bada. Ka san dadi in yayi yawa. Amma dadi ne in yayi yawa, ka san duk wanda ya zagaya kasashen da ke gewe da mu, daga yanda gwamnati ta saki ta fudda hannunta daga ilimi. An bari sai makarantu na kuɗi ke aiki, in ya komo ba ya ƙara irin wannan magana. Amma daga nan cikin ƙasarmu didibi ake kawo ba a komi, amma ana yi abu da yawa duk ƙasashen da ke jawo da mu, babu inda gwamnati ya yi kula da 'yan makaranta kamar Nijar. Yawanci sun fara janye a sannu-sannu, wata ƙasa ma sai kaga wajen kishi 90 ko 80% duka
masu zaman kansu.
Mun ko nan gwamnati ne cikin niyya ce ta shugaban ƙasa a ba yara ilimi kyauta, kuma ana bisa wannan ƙoƙarin daidai duka gwalgwado abin da Allah ya ba mu duke ƙasa ana yi. Kuma na ce ma akwai masu kama mu suna kama bisa wannan aiki ƙasashen waje na masu hannu da shuni.
To muna godiya sosai a Malam Sani Abdulrahman sosai da ka samu damar magana da mu a cikin shirin yau da gobe. Allah kuma ya taimaka.
To an gode.
Sai kuma mu bi wakilin mu Yusuf Abdullahi mu ji tattaunawar da yayi da matasa game da matsalar da ke tsakanin gwamnati da malaman makaranta a Niger da yadda ya kamata a magance lamarin.
Bayan zaman doya da man shara da aka yi tsakanin gwamnatin Niger da wasu kungiyoyin malaman makarantun boko har tsawon watanni uku a sakamakon yajajen ayyukan malaman na makarantun boko, daga ƙarshe dai an samu cimma yarjejeniya tsakanin bangarorin guda biyu. A yarjejeniyar da gwamnatin Nijar ta amince ta biya malaman makarantun boko da ke binta bashin albashi kafin 31 ga wannan wata na Disamba. To amma tuni malaman na makarantun boko suka fara nuna damuwarsu a sakamakon rahoton nan na hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa da ake kira halsiya, wacce a cikin rahoton nata ta bayyana cewa ta bankwado malaman bogi fiye da 2000, al'amarin da kuma ya soma shafuwar wasu daga cikin malaman na makarantun boko. A cewar kungiyoyin na malaman makarantun boko, wannan rahoton na hukumar ta halsiya na iya kawo cikas ga yarjejeniyar da suka cimma tsakaninsu da gwamnati. Domin tattaunawa kan wannan al'amarin a yanzu haka, ofishin muryar Amurka nan birnin Yamai yana tare da wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin malaman na makarantun boko. Da farko dai akwai Isufu Arzika, shugaban haɗakar wasu kungiyoyin malaman makarantun boko da ake kira Kozin Nijar, sai kuma Bashir Kaka, babban magatakarda na kungiyar malaman makarantun boko da ake kira Siniyan. To bari mu fara da Isufu Arzika. Shin ina aka kwana a game da yarjejeniyar da kuka cimma tsakaninku da gwamnati?
Bisa kan kawo gyaran huska ga takardar dokan wannan aikin na 'yan kwandira ga zuwa aikin gwamnati, da abinda mun ka azacewa da su ne za su zama kamar dalili wanda in bai cika ba za mu yarjejeniyar gwamnati ba, shi ne abokanmu wanda an kai ta ɗaukiya da wurin aikinsu, saboda sun yi yajin aiki alhali suna cikin hakkinsu, an ka ta kai su wani wuri saboda a ɓata musu rai. Wannan muna iya zaton cewa dai yau komai ya kama hanya wannan wuri, tunda yawancin waɗanda sun ka kwatanta muna an yi musu zalunci, to ana nan ana gyarawa. To yanzu biskan shi haraka biya, kaga lokaci ya kusan ƙuriya hatta kai da inda mun hidda tsammanin cewa yau cikin kwana hudu ana iya biyan gudan ƙasar ga albashin 'yan kwantara gari daga wata biyu zuwa wata guda waɗansu wata uku ma. To kaga a kowaya a ce yau gwamnati ya isa cika wannan alkawali.
Me ke nuna cewa gwamnati ba za ta iya cika wannan alkawali?
To yau kwana hudu abinda mun ka sa hannu, ranar da mun ka sa hannu shine 13 ga watan Disamba. Yau muna 27 ga watan, kenan 7-2 an kai, ba a biya wata biyu ba. Muna tsammanin a kowaya a ce nan da kwana hudu an biya wata biyu. Sai dai wani lokaci cikin tsokacin da kai muna ta inda ba gwamnati rungumo kuɗin zashi gaba ɗaya ba, yaje ya aje kowane wurin biya, shi ce to ar gare ku yanzu ku faɗan ku biya kowa. To sai dai ana nan yau da sahalalle mun samu wani jawabi wanda ya ce muna daga bakin ministotin ma da kansu wanda mun kai rishina da su, cewa da lalle ministan kuɗi ya ba da umarni a ɗauki makudan kuɗi duk isassu waɗanda za su biya duka 'yan kwantara ga wanda ka biyan gwamnati bashi, a kai su wurin da aka biyan su in yi su daga tsakanin yau zuwa gobe a fara biya. Jiha guda ce an ka ce za ta ɗallatti ita ce ta jifa saboda nisa. Muna tsammanin in gwamnati ya wannan ya ɗauki wannan makudan kuɗin ya a'ashe kowane wurin biya, da kuma wani umarni da sun ka ba da cewa kowane wurin biya in an ka ta yi a yi tagogi da yawa yanda ba za a zakuwa a yi dabubu bisa taga guda ba ana jiran biya kenan dan a yi maza a biya din dai an kai wannan muna yi tsammanin nan da wa'adin da an ka doka misali 31 ga wata na Disamba ana iya a yi aiki da yawa tana ma a ƙari biya ko kuma dai a ce an yi abu da yawa in dai zaman to kuɗin nan yanzu zancen biya namu na ita wannan wuri gwamnati ya cika alƙawarin shi kenan kaji bayanin da yasa daga zaton ba a iya muka komo tsammanin tana yiwuwa abin ya gyaru lalle za mu sa ido
Bashir kaka me ke faruwa a guraren biya akwai wasu matsaloli da watakila malaman makarantun boko suka fara koka da su
matsala za a samu tun da cikin ya ga maka cikin sati biyu wata guda ne aka samu aka biya kenan nan kwana hudu da suka saura anya ana iya samu a bada wata uku wata hudu tun da ya zan jihohin duka albashin nasu ba daya ba akwai wanda ke da wata hudu akwai wanda ke da wata biyar to ka gani ya kamata a ce kenan an dauki matakai wanda zai sa a samu na wannan watote a ce eta takarda wanda miska gare ta za a biya shi zan wannan duka aita a ce an same su na biyu a bude wurin biya wanda isasshe wanda zai sa cikin wannan lokaci a ce mu shanne la kulka hai a ce a koma wannan karatu a ce sun samu albashin su saboda in ba haka nan ba mu muna tambayar kanmu cikin wani irin hali za su tafiya saboda mutum wanda ya wata uku wata hudu bai da albashi ban ga wani irin kuzari zaka nema gare shi ba wani irin aiki zaka nema gare shi don saboda yanzu ya bada aiki shi da kamata kenan muna fatan alƙawari wanda gwamnati ta doka da su da makaraban su a dauki duka matakan da za a yi a san wannan albashi a ce an biya shi kaga kahin a ce mu sa hannu biska da wannan rijiya sai da aka shago gurbaya kusan wajen wata uku akai ana gurbaya tsakanin mu da gwamnati har aka samu ƙan sa ido wanda suka zaka abin da ake cewa faran da live da kuma wannan kungiya wata kudar sasantawa tsakanin kungiyoyi da gwamnati aka zo gaba gare su gwamnati ta dauki alƙawari ya ce zai cikawa kenan ku wannan alƙawari da ka doka gaba da masu sheda ya kamata a ce aka waye gari a ce ka cika shi
Isufa da suka a kwanaki kalilan da soma biyan albashin na malaman makarantun boko da ke biyar gwamnati bashi kun fara koka da wasu matsaloli da suka kunno kai musamman ma rahoton da hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa da ake kira hansiya ta fitar shin me ke faruwa
to abin da ke faruwa shine lalle lokacin da anka kira prime minister a majalisa bisa kan tabarbarin halin lakwal ita wannan kungiyar da kake cewa hukuma mai yaki da hanci da cin rashawa ta yi wani bincike tun wani lokaci wanda ma mun kace lokacin da anka zaba ai binciken nan bai cancanta ba saboda kun bar mutane da yunwa cikin azumi cikin sallar laya kuma ga babban hutu ya kawo ana cikin matsaloli da yawa kuma ku ce mutanen nan su doko mota su komo ko ne cikin lakul din shi a kida ya shi nan ya koma ba ku bashi abin da zai ci ba ba ku bashi kudin mota ba ba ku bashi komi ba mun kace lokacin bai cancanta ba kuma duk wanda an kai za a yi kuskure kuma tunda da yawa ba za su samu kudin mota na ko suna son zakon ba za su je ba a kafa sannan lokacin da an ka diba mun nan hukuma na ta yawan na kididdiga muna tsammanin ba za su iki kidaya malamin makaranta wajen 70,000 da wani abu ba da takardar ta hutu kawai sai mun kaji an yada ta an aika gidan kudi an aika ma hukumomin makarantun ne an ce to takardar ta yi ku yi aiki da ita ku hana ma yan kwantaragin sunan su a bisa wannan takarda biya dalili da mi ai can baya na ce muku akwai yan kwantarage waɗanda ba samun ka kidaya ba akwai waɗanda babu suna na ƙarya na akwai wanda adalalan diplom su ko da sun kaji halsiyana nan zauke sun arce sun bar wuri akwai hukumomin da sun ka kirkiro lalakun yan kwantarage da ba na ƙwarewa da su agacin kuɗi dan me za a ce a tsame yan kwantarage kawai su kadai a hana su biya wato malaman makaranta dan me hukumomin da sun kai wannan ta'adda ba a ce a fara kama su ba su ma kenan yau bayan kai wa ga wahala duka na rashin biya wata hudu ka zo an ce kai an samu yarjejeniya da gwamnati zai biyan ka sai ka zo kai tsaye bakin wurin biya an ka ce maka a ai kai akwai wata matsala gare ka kuma halshiya ta ce baka nan to kai wani bai suma daga nan wani ho baban iyali na
malamai nawa ne wannan al'amarin ya shafa
eh to yanzu na ce maka kungiyar ma ita ma kanta bata kare kididdiga ta ba amma wuri-wuri da yawa suna da yawa tunda yanzu ka dauki gingimi muna da malamin makaranta 42 da an ka ce ba na kware na ba ko da an ka bincika akwai wi waɗanda su tsere yana sun kai sun kaji halsi yana zauke saura affectation kamar an doke su da wurin aikin su ne yalla wasu mata na sun bi mazan su wasu kuma sun samu affectation an doke su an sake musu wurin aiki kenan ba su cikin jihar Difa ko kuma ba su gingimi cikin ma jihar Difa ba su gingimi suna wani wuri to lokacin da an ka biyo ba za a iske su ba amma an ka biya can wancan wuri ana iske sunan shi saboda nan mun ka ce aikin halsiya bai ƙarya sai ta ci kuɗa duka kaga wanda an ka ce ba shi gingimi adiba sauran lakuloli na gidifa duka in babu shi nan a zo adiba lakulolin maradi na zandar na tawa na maradi na doso na tira ko kuma na fursa tilibiri na nyami aga in babu shi nan a ce kai babu shi daina to halsiya ba ta ƙara wannan aiki ba an kai to takarda kenan dole sai an jima abokan mu da yawa mutum 24 an malam makaranta da ransu wanda annan suna karanta suwa a gingimi da an ka ce babu sunan su nan yamai secondary an kawo musu mutum 20 cikin mutum 20 buya akwai wanda tunda ake ana biyan su basu tauza sun ka doka ba su babu suna masu masansan kuma su sai an kai sa'a ba a ga cin biyar su ko kuma an cina an ka tai an ka zuba Allahu a'lam da an ka ji alshiya ta zo amma dai biyar su nan 18 wannan suna nan da kulkuli ga hannu suna karkara ga sumunti suna ba yar ilimi amma an ce ba za a ba su biya ba babu suna tera tilabir kai ko ina akwai su tsatsayi suna jira a biya su ba a biya ba
Bashir kaka wani irin cikas ne watakila wannan rahoton na hukumar halsiya zai iya kawo yarjejeniyar da kuka cimma tsakaninku da gwamnati
ni na so a ce halsiya lokacin da ta yi wannan aiki bincike ba wanda hana shi saboda mu lokacin da mun ce kungiyar mu muka ce ya kamata a yi binciken ya akwai matsala a hudo gaskiya a hudo ƙarya kuma a yi maganinta amma in za a yi a bi hanya ta gari wanda zai saka a ci hakkin kowa kaga wannan bincike da to yanzu ya fa baka wani misali zan ƙara maka a cikin garin Yamai an ce garin Yamai biskare jita-jita saboda sun ki hutuwa ta kamaimai a ce wannan sakamakon an ba hukumomi wanda suke ba da karatu a jihar Yamai dan saboda a gaya ma kai wani an ce kana nan kowa ne saboda ka samu hujja da zaka kawo a ce kana nan kana aikinka an ce Yamai wajen Mushal Lokal 78 take da kai wanda su wannan ba sai da suke ba kuma yawancin su alhali in ka tai cikin inspection da inda suke ba da karatu suna nan da ransu lokacin da aka bincike da sunansu amma sakamako na halsiya ya ce babu su kai dai daga waɗanda suka zo suna cikin aiki cikin wata hukuma da sunansu ka san su tuzancan mata wani lokaci akwai rubuwa aure sai su saki aure to ni naga wasu waɗanda lokacin da suke wace cikin wata hukuma da suna ana ce musu suna kaza dan lokaci kadan kafin ai bincike suka saki aure aka ji aka bincike aka ce a'a wanda mutane ba su aluka ya kamata a ci halsiya in ta bada wannan sakamako ta ga inda adda matsaloli waɗannan mushannin lakwal da kuma shugabannin su wanda ake dibin su ne basu da sai a kire su kai cikin hukumarka akwai wani yana cikin aiki mu mun yi bincike mun ga babu shi sai a ba mutum damar hujjar ya kawo kakin aka hoto saboda hiddar wannan takarda to na asiri saboda akwai wani yana ya shekara 10 kawo da isu ya hudi shekara 11 yana nan aiki yana nema a dauke shi ba dauke shi ba yana aiki shi tsakani da Allah yau a waye gari a ce a'a kai babuka ko albashin da kake doka na ƙarya ne ko kuma kai shugabannin ayi mutane kai da kai bayan ka wanda kai kana doka kudin su kaga bai kamata ba
wannan yana nuna cewa tabkar akwai kurakurai ne
akwai kurakurai kware wanda ya kamata a kawo su gyara
to sai mu ce da fatan za a ci gaba da gyarawa din daga bangaren mutanen gari su kansu iyayen yara da su gwamnati da makamantan su da mu kanmu yan jarida za mu yi ta fada ga fa yanda ake ciki duk da kuma adalcin yake sai mu kokari mu fadi shi
a ga wani da ma ce wani ai Niger dambu ne yake yi yawa
bai ji mai amma a hirar da laida minista wakili yana cewa yace dambu yawa bai ji mai amma lasi ta zuba man har sai ya ji sannan yayi magana yace wani lokaci in dadi yau mutane yawa sukan yi kuka to amma matsalar shi ne dadin yana zuwa bakin wanda ya kamata ya je dadin kar ya tafi kuma wurin bakin dadi yau mai kai tafi bakin wahala sai tafi bakin dadi shine inda matsalar take to da fatan za a ci gaba da bada gudunmawa sosai ta wannan bangare sannan kuma a mako mai zuwa za a ji karshen wannan tattaunawa da ina ne mafita akan maganar ilimi ne a Niger
to masu saurara kuna iya tantubar mu ta shafukan mu na voahausa.com domin jin shirye-shiryen yau da gobe
ko baki sha mai zafi
bane na hada shi ne ai na taso nan gona
to wasu ne duka a nan shirin na yau da gobe kammala sai Allah ya kai mu kuma a madadin yanzu ita
Maryam Bashir Bagaji Safina ta Sada Sudangi
sai Daniel Brown wanda shine bada umarnin shirin da kuma injiniyan mu ne Ibrahim Jarmai shine ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook live sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa zama lafiya bar wanda a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ni ba yau da gobe murya amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba ɗan wasan kwallo ba ta manta ba
wasan ko kuma bata mance ba wasanni na motsa jike dinkin su bata share ba